Sashen Hausa na Muryar Amurka ke magana akan mitoci 19:25.60. Masu sauraron mu da hudu Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM sai kuma Alpha Radio da ke kuma sassar Ghana. Haka kuma ana iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kowace yaushe ake bukata a voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Jarmai ne daga nan birnin Washington DC tare da Ladan Ibrahim Aiwa da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin. A cikin shirin namu za ku ji cewa gwamnatin jihar Zamfara ta mayar da martani akan kiran da kungiyar Afenifere ta yi na cewa ministan tsaro Mansur Dan Ali ya sauka daga kan makaminsa. Sai kuma batun jana'izar tsohon mataimakin shugaban Najeriya Dr. Alice Ikweme, muna da rahoto a kai. Sannan idan Allah ya kai mu an ci makaɗan, za mu buɗe layin waya domin ku kira ku bayyana ra'ayi. Maudu'in mu na yau shine: ya kuke ganin dangantaka tsakanin ɓangaren zartaswa da na majalisar ƙasa a Najeriya? Lambar da za a kira ita ce alamar tarawa 1-202-205-6555. Kada a manta a sa alamar tarawa kafin a jero lambobin. Za kuma kawo muku labaran wasanni daga Ghana, amma kafin nan sai a gyara zama a ji halin da duniyar ta wuni.
Masauri, assalamu alaikum. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi kira da a samu haɗin kai, sannan ya yi takadangare kan irin abin da yake gani irin nasarorin da ya samu ta fuskan tattalin arziki da manufofin ƙetare. Yana wannan magana ce sa'ilin da yake jawabinsa na farko a halin da ƙasa ke ciki a zama haɗin gwiwa na Majalisar Dokokin Amurka. Ya ce, yau ina kira ga da mu jingine dukkan wasu bambance-bambancen da ke tsakaninmu. Mu rungumi aƙida guda domin samun sukunin sauke nauyin da ke kanmu na mutanen da suka zaɓe mu. A jawabinsa na tsawon minti 80, Trump ya buƙaci 'yan majalisar dokokin ƙasa da su amince da ƙudurin nan nasa na yin garan bawul ga dokokin shige da fice tare da inganta kayayyakin more rayuwa. Da kuma ya koma ta kan maganar harkokin diplomasiyya, shugaba Trump ya alƙawarin ba zai yi sassauci ba. Daga nan ya ce zai aiki wajen magance matsalar da ake fuskanta game da shirin nuclear na Iran. Haka kuma ya ce Amurka za ta yi tsayuwar daka wajen tunkarar matsalar Koriya ta Arewa. Sai dai kuma a wuri ɗaya, 'yan majalisar dokokin Amurkan sun yi tsokaci kan jawabin na shugaban na Amurka Donald Trump, wanda ya yi a zama haɗin gwiwa na majalisun dokokin guda biyu, yanda waɗansu suna yaba lafazin da suka ce za a yi aiki tare, yanda wasu kuma suke cewa da ya yi amfani da jawabin wajen fayyace dalla-dalla irin batutuwan da ƙasar ke fuskanta. A wani lamari na daban kuma, yau wani jirgin ƙasa da ke ɗauke da wasu 'yan majalisar dokokin Amurka waɗanda yawancinsu 'yan jam'iyyar Republican ne daga Washington kan hanyarsu ta zuwa kudancin Virginia domin su halarci wani taro, sun yi wani haɗari a kan hanyar. Jirgin ya karo da wata motar ɗaukan sharce a kudu maso yammacin jihar Virginia, sai dai sanarwar da ta fito daga fadar White House na cewa ba ɗaya daga cikin 'yan majalisar ko kuma ma'aikatansu da ke cikin wannan jirgin da ya samu wani raunin tada hankali. Sai dai kuma an samu mutuwar mutum guda, kana wani guda shi ma ya samu munar rauni. Bayanan na cewa mutumin da ya mutu yana cikin wannan motar kwasan share ne. Wasu kusoshi na tsaro daga Afghanistan sun kai ziyarar bazata ga kasar Afghanistan domin su tattauna da takwarorinsu na soja da farar hula kan muhimmancin haɗa kai ga batutuwan da suka shafi ƙasashen biyu. Biyo bayan jerin munanan hare-haren Taliban da ma sauran wasu mayakan sa kai da suke kaiwa Afghanistan. Ziyarar ta yau Laraba ta zo ne sa'o'i biyu bayan kiran da muƙaddashin sakataren harkokin wajen Amurka John Sullivan ya yi wa shugabannin ƙasar ta Afghanistan, cewa akwai buƙatar suna tuntuɓan juna ta tattaunawa da takwarorin nasu na Pakistan. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Yau Laraba ne ministan Birtaniya Theresa May ta sauka ƙasar China domin ganawa da hukumomin ƙasar don bunƙasa harkokin kasuwanci da gagarumar ƙasa mai ƙarfin tattalin arziki a Asiya, gabanin ficewar Birtaniya daga ƙungiyar tarayyar Turai a baɗi idan Allah ya kai mu. A ziyarar nata na kwanaki uku, May za ta fara yada zango ne a tsakiyar birnin Wuhan kafin ta wuce zuwa babban birnin ƙasar, wato Beijing, inda za ta gana da Premier Li Qingqiu. Yanzu haka dai, hukumomi a jihar Hawaii sun sallami wani ma'aikaci da ya aike da saƙon gaggawa cewa an kai wa jihar hari da makami mai linzami a ranar 13 ga wannan watan da muke ciki. An dauki wannan matakin ne ko biyo bayan wato an ce rahoton da ya tabbata cewa wannan ma'aikaci yana tarihin rudewa ya aikata sabanin abin da umarni ya ce yayi. Wannan bayanan dai yana kunshe ne a cikin wani rahoton da aka fitar jiya Talata wanda mai bincike Bruce Olivera ya mikawa daraktan hukumar kula da agajin gaggawa. Yanzu haka dai Van Miyagi, shugaban hukumar ta bada agajin gaggawa, ya sauka daga mukaminsa ganin wannan lamari ya fito fili. Rahoton ya ce wannan ma'aikacin shine tafka wannan kuskure, bai kula cewa akwai gwaji da ake yi ba. Maimakon haka sai ya tura sako na ainihi wanda za a yi amfani da shi wajen aike wa jama'a sako su nemi mafaka idan aka nuna inda ya nuna yakin da ake kokarin kawowa.
Labarin duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda kuka ji da farko, mai ba gwamnatin jihar Zamfara shawara kan hulɗa da gwamnatoci, Sani Abdullahi Tsafi ya mayar da martani akan kiran da kungiyar Yarbawa Zalla ta Afenifere ta yi na cewa ministan tsaron kasar Mansur Dan Ali ya sauka daga mulki daga mukaminsa. Ga tattaunawar su da wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Nasiru Adamu El-Hikaya.
Dan masani kaci ka ji wani rahoto da ake a nan muryar Amurka kan kira da ake yi daga Afenifere cewa a kori ministan tsaro daga aikinsa. Kaci kana da martani, me kike son faɗa ne?
To abinda dai muke so mu faɗa, ai mu mutanen jihar Zamfara da mutanen arewacin Najeriya musamman, ai mu ne Mansur Dan Ali yake wakilta a gwamnatin tarayyar Najeriya, kuma su ma Yarbawa da Ibo suna da nasu wakilai a gwamnatin tarayyar Najeriya. Mu mun gamsu da yadda yake tafiyar da aikin shi musamman mu a jihar Zamfara. Kuma idan ka duba a tarayyar Najeriya daga cikin ministocin shugaba Muhammadu Buhari, ai babu ministan da baya kwana uku a bisa kujerarsa ta aiki in ba ya mai da hankali wajen tafiyar da aikin da ya shafi ganin zaman lafiya da kwanciyar hankali a tarayyar Najeriya ba, kamar ministan tsaro General Mansur Dan Ali ne ritaya. Dan yanzu ai kaga abubuwan da ke faruwa a gabacin tarayyar Najeriya, wato jihohin Borno da Yobe da su Adamawa, duk matakan tsaron da ake dauka bisa jagoranci da shugabancin wa ake dauka su. Ai da jagorancin shugabancin General Mansur Dan Ali a matsayinsa na ministan tsaro.
Watakila su wannan kungiya ta kabilar Yarbawa na duba watakila wasu kalamai ne da aka danganta da shi Mansur Dan Ali kan manoma da makiyaya din nan. Ba mamaki ra'ayinsu suka bayyana ai.
To ko da ra'ayinsu ne suka bayyana ai sai su duba. General Mansur Dan Ali mai ritaya ba mutum bane wanda yake aiki da nuna fifiko ko son zuciya a kowane sashi na tarayyar Najeriya. Matakan tsaro da kyautata ganin cewa kowane bangare na Najeriya ya samu cikakken tsaro a tarayyar Najeriya, musamman ma ai a kudancin kasar, ai bisa jagorancin kulawarsa ne da matakan da rundunonin sojoji ke dauka na sama da na kasa da na ruwa ma, dangane da ganin an tabbatar da matakan tsaro a wannan sashi. Saboda haka ai ina ganin ko hasidin idan hasada bai cewa General Mansur Dan Ali ya kasa, su da Yarbawa ina ganin ko kuma wannan kungiya ta Afenifere ta faɗi ra'ayinta ne a bisa manuharta na kin jinin mutanen arewacin tarayyar Najeriya. To idan sun fito sun faɗi haka na yadda, amma maganar su ce ministan tsaro ya kasa wannan labari ne.
Madalla tattaunawar wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Nasiru Adamu El-Hikaya kenan da mai ba gwamnatin jihar Zamfara shawarwari kan hulɗa da gwamnatoci, Sani Abdullahi Tsafi. Sai kuma shirye-shiryen jana'izar tsohon mataimakin shugaban Najeriya marigayi Dr. Alex Ikweme, inda jama'a da dama ke ci gaba da yabawa da kokarin da gwamnatin tarayya ke yi domin ganin an kammala jana'izar. Daga Were ga Alfonso Okoro Igwe da ƙarin bayani.
Da ana ci gaba da gudanar da shirye-shiryen jana'izar tsohon mataimakin shugaban ƙasa Dr. Alex Ikweme, jiga-jigan 'yan siyasa a ƙasar ba su daina tofa kalamun yabo ba bisa rawar ganin da gwamnatin tarayya ke takawa wajen tabbatar da cewa an kammala jana'izar lami lafiya. Guguwar Yabon ta kada yankin kudu maso gabas, inda Dr. Nyerere Anyim, dan takarar gwamnan jihar Abia na jam'iyyar APC a zaben 2015 a hirarsa da muryar Amurka, ya yaba a kokarin gwamnatin tarayya da cewa
President Muhammadu Buhari has dramatized the sincerity of
Dr. Nyerere ya ce shugaba Buhari ya nuna gaskiyar zaman lafiyar mu, ya kuma shaida cewa lalle gumin mazan jiya ba zai taba kasancewa a banza ba, hatta ma yayin da suke raye. Saboda lokacin da aka samu labari cewa marigayi tsohon mataimakin shugaban kasa ya nutsa cikin rashin lafiya, yunkurin da gwamnatin tarayya ta yi na isar masa da agajin gaggawa abin matukar yabo ne. Wannan na faruwa ne a lokacin da zargin gwamnatin da nuna wariyar kabilanci da bangaranci ya mamaye sararin siyasar kasar. Amma duk da haka, abinda shugaban kasa ya yi na da matukar kyau, hatta ma a mutuwarsa gwamnatin tarayya ta shigo cikin lamarin da karfinta. Ya kamata ƴan Najeriya su yi koyi da wannan, saboda haka zai fi dacewa mu dinke mu kasance tare a haɗaɗɗiyar ƙasa, inda za mu ƙaunaci juna, mu kuma tuna cewa sai ana raye ne ake jituwa, ba sai an mutu ba. Yanzu dai wasu sun bayyana ra'ayoyinsu kan batun kuɗi kimanin naira biliyan ɗaya da gwamnatin tarayya ta ware don tallafawa jana'izar Dr. Alex Ekweme, kamar yadda ministan Kodago Dr. Chris Ngige ya shaidawa manema labarai. Wannan ne yasa Mr. Ugochukwu Bunnaya, wani mai sharhi kan lamuran yau da kullun, ya ce
Dr. Alex Ekweme was the number two man during his tenure.
Alex Ekweme ne mataimakin shugaban ƙasa a lokacinsu. Saboda haka, idan gwamnatin tarayya ta yanke shawarar mutunta jana'izar izarsa ba laifi bane. Akwai labari cewa ana wa hanyoyin garin sa gyaran fuska, amma Dr. Obonna Onuoha, wani malamin jami'a, ya karanci lamarin daga wani bangare daban.
It's a good thing to mention to honor a good leader.
Ya ce abinda ya dace ne kasar ta karrama shugabannin ta na gari ba miya gumba, amma ina ganin gwamnatin tarayya ta mayar da komai game da jana'izar siyasa da cewa ta ware naira biliyan 1 dan binne Ekweme. Yanzu sai an kashe naira biliyan 1 dan binne kowa, ban san yadda ke ganin kuɗi ba, hatta ma a cikin wannan yanayin kunci da fatara. Ina ganin da duk da cewa daukar matakin yiwa mutumin da ya bautawa kasar nan kyakkyawar jana'iza na da matukar kyau, ya kamata a binne shi da mutunci ba da barnan kuɗi ba. A nata shirin, gwamnatin jihar Anambra ta ayyana gobe ya ga watan Fabrairu a matsayin ranar hutu don karrama Dr. Alex Ekweme. Bisa wannan ne ba za a bude kasuwanni ba a duk fadin jihar don ba shi girman ƙarshe. Dr. Alex Ifani Chukwu Ekweme ya rasu a ranar 19 ga watan Nuwamban bara a London bayan gajeruwar jinya a asibiti. Za kuma binne shi a ranar Juma'a 2 ga watan Fabrairu a garin Oko da ke karamar hukumar Orumba ta Arewa a jihar Anambra. Ya rasu yana da shekaru 85. Alphonsus Okorigwe, muryar Amurka daga Owerri, Nigeria.
To madalla a gaida Alphonsus Okoro Igwe.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama, a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. 202-205-2655.
Kuma da zamu samu kira na farko daga Kaduna. Wake bisa layi daga Kaduna.
Hello, assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Sunana Ibrahim Alaramma daga cikin Kaduna.
To Ibrahim Alaramma, muna sauraron ka.
Akan rahoton farko ne?
A'a, muna tattaunawa ne yau akan hukunci, muna so mu ji ra'ayinku ne yau akan ya kuke ganin dangantaka tsakanin bangaren zattarsuwa da na majalisar ƙasa. Dangantaka tsakanin su.
To gaskiya ne, a zahirin gaskiya akan dan samu sasuka sakaci a dangane da su, kuma irin wannan abubuwan da yake gudana a gare su ba zai kai ga a cika ya kasance ƙasa ta ci gaba ba. Fatan mu dai su haɗa kansu, san cewa Najeriya suke mu aiki, kuma wannan aiki shi ne muka zaɓe su yi. Duk abin da zai kawo ci gaba a ƙasa kamata a ce su tsaye su ga cewa an aiwatar da shi, ba wai nan ɓangaren su ce suna goyon bayan kaza nan kuma su ce ba sa goyon baya, saboda sun ga su ma suna da dama suna da iko. Na gode.
To madalla, mun gode. Har yanzu muna Kaduna.
Wa alaikum
salam.
Adamu Jeje. daga kamfanin fatejaji Kaduna Najeriya.
To malamu muna sauraron
ka. Amma ni dangane da wannan abu da ke faruwa ko kuma ake zargin na faruwa tsakanin majalisa da bangaren zattarwa. To har ga Allah ni zance na rasa kan wannan al'amari. Ba dan komai ba a shekarar da ta gabata muna ta tunanin haka dan matsalolin. Amma sai ga shafadin shugaban kasa ta fito ta faɗi cewa ba wani matsala tsakanin su da bangaren majalisu. To ni kaga yanzu abuwa ce man da matsala sai yanga kuma ban gane kan wannan al'amari ba kamar ana buga kan yan kasa ne. Tunda daga ƙarshe kafin shugaban kasa ma ya fita abubuwan da bangaren majalisar zattarwar suka nema magana immunity din nan kariya wanda mun so ba shugaban kasa ya ce ba gwamnati ne sai muka ji su ma ya sa masa hannu an ba su kariya. To kaga mu a ce wannan da matsala a'a sai dai kawai ana buga kan yan kasa an sa ma yan majalisa immunity kuma me ya rage ai suna da wannan lafiya. Kawai suna buga kan yan kasa ne.
To ba da
lafiya Adamu Jeje kamfanin fatejaji Kaduna Najeriya.
Mun gode Adamu Jeje. Yanzu za mu kitara zuwa jihar Jigawa. Waki magana daga Jigawa.
Assalamu alaikum, mai magana Yusuf Babangaje mai trader ringin daga jihar Jigawa.
To malam Yusuf muna sauraron ka.
To hakika wannan bayanai da ainihin dan uwa na yi to hakika ni ma ina goyen bayan wannan ba dan komai ba fi sabilillahi mu ina ganin yan majalisun nan duk abubuwan da suke suna yi ne dan kansu ba wai suna yi ne dan talaka ba. Domin gaskiya talaka har yanzu a Najeriya yana cikin wani halin haulayi wanda ainihin ya kamata a ce shugabanni su duba halin da talakawan Najeriya suke ciki amma ba sa kokarin wannan sai dai su kokarin komawa kan mulkin su. To dan haka wannan ya rage ga mu ɗan Najeriya mu san cewa in dubu jiya tara ta yi mu san wa ya kamata mu zaba wa ya kamata mu zaba amma fi sabilillahi dukkanin shugabannin nan ina ganin ɗaya ne suke yi dan talaka ba gaba ɗayan su suke yi dan talaka ba. Wannan shine ra'ayina ne magana Yusuf Babangaje mai trader ringin daga jihar Jigawa Najeriya.
To madan lamun gode har yanzu dai muna jihar Kaduna wa ke bisa layi da jihar Kaduna.
To Ibrahim Jarmai barka da yammaci.
Barka ka dai.
Sunana Murtala ina kiran ku daga garin Rigasa Kaduna tarayyar Najeriya.
To Murtala muna sauraron ka.
Yawwa to ai gaskiya abin da mu muke so kenan ma a dinga samun fahimtar juna su tsakanin su da zattarwa da su majalisu haka. Saboda kwanaki muna ji kaman da dan matsala amma wannan abun da ya musu kaga duk zabe fa ko me aka zabi mutum da ƙuri'a ta ba mutum shi ma yana da daraja dole ne a bashi darajar shi shi ma ya kawo su kuduri a kare masa wasu muradinsa kafin shi ma ya mara a bangaren zartar zuwa. To in ana haka to gaskiya za a ci gaba da aiki da kyau da samun fahimtar juna da fatan za ku tashi lafiya.
To madalla malam Murtala mun gode. Sai kuma jihar Oyo wace bisa layi daga Oyo.
Eh kana magana da alhajin da Allah ya ba mazabni da Oyo daga Eleru Oko local government.
To alhajin da Allah ya ba muna sauraron ka.
Eh yawa dama dangane da ƴan majalisa.
Eh
mu ba mu fahimci aikin da suka yi ba don talakan Najeriya bai taɓa ma sanin wanda ɗan aikin da suka yi ba cikin majalisa. In ka ɗauki ko ina aikin da ya kamata su yi to talaka bai gani ba har ya ce ya gode zaɓen da ya musu wahalar da ya sha ya je wurin kamfe tare su ko kuma ya tsaya ya jefa musu ƙuri'a ya yi ne yana shan kisan banza. Wallahi wallahi talaka ma mutuwa ma suka yi akan wahalar da a cikin Najeriya.
To Allah shi kiyaye. Bari mu je jihar Neja. Wa ke magana daga jihar Neja?
Ibrahim mai wankin hula Akinmu mai godiya.
To muna sauraron ka Ibrahim mai wankin hula.
To wallahi wa'annan bangaren guda biyu gaba ɗaya abubuwan da suke ba sa yi domin talaka domin inda suna yi domin talaka wallahi a Najeriya ba za mu shiga wannan halin da muke ciki ba na tabbatar bangaren tattalin arzikinmu. Eh dan domin da suna yi a matsayin Najeriya ba haka ba ya wuce haka to ya kamata a ce sun tsaya tsayin daka sun daidaita kansu komai ya zo a daidai a Najeriya dukkan duniya mu ma mu shiga cikin manyan kasashen duniya. Assalamu alaikum Ibrahim wanki hula a kimba mai gode ya ra'ayina kenan.
To madalla mun gode. Sai kuma mun samu kira daga jihar Zamfara. Waki magana daga Zamfara?
In ci gaba da magana kowa
na jihar Zamfara ne?
Abdullahi ba
yawa to ci gaba muna sauraron ka.
Yawa to ni ra'ayina akan wa'annan mutane an dai zaɓe su domin su yi aiki kuma wanda ƙasa za ta yi kyau kuma talaka su ji daɗi.
Haka
to mu ba ma jin daɗin muhawara irin wadda suke yi idan an kawo abu na alheri sai za a yi shi wani sulka jayayya kuma mu kuma talakawa ba ma jin dadin haka saboda Allah su hada kansu don Allah su yi abin da talaka zai ji dadi
to malalla mun gode sai kuma jihar Kebbi wake magana daga jihar Kebbi
Assalamu alaikum ine Hussein Muhammad Ayub wanda aka fi sani da Sarki Hussein na Jordan Dankosa local government Kebbi state
to muna sauraron ka
wato abubuwan da suke faruwa a tsakanin majalisar tarayya da kuma fadar shugaban kasa idan kai la'akari da cewa yawancin yan jam'iyyar APC suke da rinjaye a ita majalisar dattawa da tawakkilai sannan kuma idan aka zo ana muhawarori zaka samu yawancin yan majalisar wani lokacin sai ka rasa ma a wani bangaren suke a ka'idan aikin gwamnati da yawanci kamar muna gani a cikin ko America yan jam'iyyar Republican suna tsaya a kan kidojin manufofin jam'iyyar su yan Democrat ma suna tsaya a nasu amma a nan Najeriya ba haka bane
to madalla lokaci ya faɗa ga mana har malam Husaini da kiranka zamu daga zamu rufe line waye mu sai kuma Allah ya kai mu gobe za ku ji abokan aikin mu da wani sabon maudu'in Tare yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na Murya Amurka a nan birnin Washington DC yanzu agogon muna cewa karfe 3:21 na yamma yanzu kuma lokaci ne na
wasanni a takaice
zamu soma labarin wasannin ne da wannan labari na kungiyar kwallon kafa na mata kasa da shekaru 17 Black Maiden waɗanda sun ka tashi daga nan kasar Ghana a jiya zuwa birnin Djibouti domin zagayen farko na wasan su guda biyu da za su yi a gasan cin kofi na mata kasa da shekaru 17 na shekara ta 2018 na duniya kungiyar Edwana Stars wacce ita ce ta lashe wasan league din kasar Ghana shekaran nan ta lallasa kuma su asanti kotako da ci ɗaya mai ban haushi a karawar da suka yi na FA Super Cup wani kamfanin koko na haɗin gwiwar kasar Ghana da Dacha ya baiwa committee na Olympic na Ghana kuɗi $25,000 yadda Ghana za ta samu sukunin shiga wasanni na Olympic na winter a Pyeongchang din Korea ta kudu. Muleka kasashen Turai kuwa Swansea sun mika tayi na biyu na fan miliyan 18 wa tsohon dan wasan nasu yayin da su Hammersen din ke kiran abinda ya kai fan miliyan 20.5 abinda suka biya a shekara ta 2016. Dan wasan baya na Swansea Alfie Mawson ya yaba da yaren farfadowar da Jordan Ayew ke yi tunda aka gabatarwa klabin din sabon manaja Carlos Carvalhal ya nuna cewa dan wasan na Ghana yana kayatarwa ainin tun sa'ar da aka rada Carvalhal din a matsayin manaja ya zira kwallaye uku a cikin wasanni bakwai da ya gabata karkashin wannan mai koyarwa dan Portugal a dambin zamani kuwa wato boxing baban Isaac Dogui wanda kuma shine mai bashi horo yayi kashe diga Emmanuel Gameboy Tigu cewar a kulkara faye kuskura yace zai gwada karfinsa har su shiga fagen dambe da dasa domin zai iya kawo karshen wasannin nasa na dambe a wannan aji na Super Featherweight contest da ake sayi karshen shekaran nan Rutwan Allah Maktara ba sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
Yanzu kuma ga sharhin murya Amurka wanda ke bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Amurka ta yi kudirin faɗaɗa kawancanta da ƙasar Iraki ta fuskar tattalin arziki da al'adu a cewar muƙaddashin sakataren harkokin wajen Amurka John Sullivan a wata ziyara da ya kai Bagadaza a baya-bayan nan. Mataimakin sakataren ya taya al'umma da dakarun ƙasar Iraki murna. Waɗanda da yawa daga cikin su suka rasa rayukansu wajen yakar ƴan kungiyar ISIS domin ƴan tu kasar su. ISIS zakidar ta tana ci gaba da zama makiyar Iraki ta gaske, wanda wannan yasa jama'ar kasar da haɗin kan kasashen duniya 74 suka tsaida shawarar ci gaba da barin dakarun su a yankin don ganin sun kauda wannan fitina. Haɗin kai mataimakin sakataren ya jaddada shine babban makamin Iraki na yakar ISIS da sauran kungiyoyi masu tsauraran ra'ayi. Haka ne ya karfafa ci gaba da ganin ana tattaunawa tsakanin gwamnatin kasar Iraki da yankin Kurdawa. Amurka tana goyon bayan gwamnatin Iraki wacce ta kasance ta demokradiya kuma ta tarayya wutatacciya wadda za ta biya bukatun dukkanin ƴan ƙasar Iraki. Amurka ta dukufa wajen taimakawa waɗanda har-haren ISIS ya shafa da ƙarfafa ƴancin yin addini da kare bambance-bambancen da ke akwai ta fuskar addini. Ɗaya daga cikin irin wannan dukufar ta Amurka za a iya ganin ta a ayyukan waɗanda Amurka ta samar da kuɗi suka kawar da nakiyoyi fiye da kilo 42,000 daga lardin Anbar da Niger. Haka nan Amurka ta ba da fiye da dala biliyan 1 da miliyan 700 ga taimakon agaji tun a shekarar 2014 domin samar da kayan masarufi da wasu bukatun yau da kullum ga 'yan Iraki da suka rasa gidajensu a sanadiyar ISIS. Wannan ƙari ne akan fiye da dala miliyan 190 na goyon baya da daidaita al'amura da wata hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi. Na ganin al'ummar Iraki fiye da miliyan 3 sun kuma mahallansu. Duk da haka dangane an kare kuma an samu zaman lafiya a duk fadin kasar, dole a sake gina Iraki. Hanya ɗaya da za a samu wannan nasara ita ce baiwa masu hannun jari masu zaman kansu goyon baya don ci gaba. Wannan ne yasa Amurka ta ƙarfafa goyon bayanta ga taron sake gina kasar Iraki da za a gudanar a Kuwait a cikin watan Fabrairu. Haka zalika Amurka tana goyon bayan shawarar da Prime Minister Iraki Haidar Al-Abadi ya yanke na gudanar da zabe a watan Mayu kamar yadda tsarin mulkin kasar ya tanada. Tilas dukkan 'yan Iraki su kwana da sanin cewa kasar da suka kirkiro suka yi gwagwarmaya domin ta za ta tsare haƙoƙinsu, inji mataimakin sakatare Sullivan. A tare gwamnatocinmu da jama'armu za mu samu rinjaye akan dukkanin kalubalen da ke gabanmu. Daga nan an samu tabbatacciyar kasar Iraki mai cin gashin kanta zaunanniya ƙarƙashin tsarin demokradiyya da za ta sa kasar ta cimma muradinta. Tilas dukkanin 'yan Iraki su kwana da sanin cewa kasar da suka kirkiro suka yi gwagwarmaya domin ta za ta tsare haƙoƙinsu, inji mataimakin sakatare Sullivan. A tare gwamnatocinmu da jama'armu za mu samu rinjaye akan dukkanin kalubalen da ke gabanmu. Daga nan an samu tabbatacciyar kasar Iraki mai cin gashin kanta zaunanniya ƙarƙashin tsarin demokradiyya da za ta sa kasar ta cimma muradinta. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To madalla, kafin mu kammala shirin namu ga Ladan Ibrahim Ayawa da labarai amma wannan karan a takaice.
Shugaban Amurka Donald Trump ya yi kira da a samu haɗin kai, sannan ya yi takardar gare akan irin abin da yake gani nasarorin da ya samu ta fuskar tattalin arziki da manufofin ƙetare. Yana wannan magana ce sa'in da yake jawabinsa na farko na da halin da ƙasa take ciki a zaman haɗin gwiwa na Majalisar Dokokin Amurka. Ya ce, yau ina kira da mu jingina dukkan wasu bambance-bambancen da ke tsakaninmu, mu rungumi aƙida guda domin samun sukunin sauke nauyin da ke kanmu na mutanen da suka zaɓe mu. A jawabinsa na tsawon mintuna 80, Trump ya buƙaci 'yan Majalisar Dokokin ƙasa da su amince da ƙudurin nan nasa na yin garan bawul ga dokokin shige da fice da inganta kayayyakin more rayuwa. Sai dai kuma a wuri ɗaya, 'yan Majalisar Dokokin Amurka sun yi tsokaci a kan jawabin na shugaba Trump wanda ya yi a zaman haɗin gwiwa ga Majalisun Dokokin biyu, waɗanda wasu suna yaba lafazin na a yi aiki tare, yayin da wasu kuma ke cewa ya yi amfani da jawabin wajen fayyace dalla-dalla irin batuwan da ƙasar take fuskanta. A wannan lamari na daban kuma, wani jirgin ƙasa ɗauke da wasu 'yan Majalisar Dokokin Amurka waɗanda yawancinsu 'yan jam'iyyar Republican ne daga Washington da ke kan hanyarsu ta zuwa kudancin Virginia domin su halarci wani taro na musamman ya yi haɗari.
Da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma goben Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ladan Ibrahim Ayawa da ya taya ni gabatar da shirin, da Julie Lazarus Gresham da ta haɗa da bada umarni, da injiniyan mu na yau Malam Zubair Ibrahim Jarmai ke cewa mu kwana lafiya.